Querida RM Show Kadir.
RM Show is
the voice of America. Direct from Washington.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sarawa abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar ƴan sandan ƙasar Burtaniya ta sanar da matakin tuhumar tsohuwar ministan man fetur din Najeriya Dizani Alison Maduke kan laifukan da suka danganci cin hanci da rashawa. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan kafa ma'aikata ta musamman mai kula da harkokin makiyaya a jihar Niger Nigeria. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta dakatar da Jamhuriyar Nijar daga dukkan ma'aikatanta da ayyukanta har sai an mayar da ƙasar bisa turba da ke tafiya kan tsarin demokuraɗiyya. Kungiyar mai membobi 55 ta ɗauki wannan mataki ne bayan da sojoji suka hambar da shugaban ƙasar ta Nijar tare da dafe dukkan madafin iko. Tun a lokacin da sojojin suke tsare da shugaba Muhammadu Bazoum da mai ɗakinsa da ɗansa a yammai babban birnin ƙasar. Wannan zinarwa ita ce ta farko da kungiyar ta AU ta fitar a bainar jama'a tun bayan wani zama da ta yi a farkon watan nan kan rikicin ƙasar. 'Yan takarar shugaban ƙasa 11 ne za su fafata gobe Laraba a zaben gama gari da za a yi a ƙasar Zimbabwe. Shugaba mai ci Emmerson Mnangagwa mai shekaru 80 da babban abokin hamayyarsa Nelson Chamisa mai shekaru 45 ne 'yan takarar da suka yi fice a wannan zaɓe a ƙasar ta Zimbabwe da ke kudancin Afirka. Wannan zaɓe zai zamanto karo na biyu da Chamisa na jam'iyyar CCC mai neman canji ke takara kokarin da yake yi na katse mulkin shekaru 43 da jam'iyyar Zani PF ta kwashe tana yi a ƙasar ta Zimbabwe. Chamisa wanda lauya ne kuma tsohon mai wa'azi ya kasance mai farin jini a tsakanin matasa. An tsinci gawarwakin wasu bakin haure 18 a wutar dajin da ke ci a ƙasar Girka kusa da iyaka da Turkiya yayin da ma'aikatan kashe gobara ke ta faɗi tashin ganin shi sun shawo kan wutar. Hukumar kashe gobara ta Girka ta ce ana kyautata tsammanin mutanen bakin haure ne da ke kokarin tsallaka iyaka saboda babu wani mazaunin yankin da ya gabatar da korafin cewa bai ga dan uwansa ba. Daidai yankin da aka tsinci gawarwakin wuri ne da bakin haure kan bi don kaiwa ga nahiyar Turai. Wani adadi na mutum 18 da aka gano ya sa jimillar mutanen da wutar dajin ta Girka ta halaka ya kai 20. Yayin da kungiyar ECOWAS ta yi watsi da sanarwar shirin miƙa mulki bayan shekaru 3 da jagoran juyin mulkin Nijar Abdulrahman Tchiani ya yi, ya majalisar wakilai da ta lashe zaben cike gurbi na mazauna ƙasashen waje da aka yi ranar 18 ga watan Yunin shekarar 2023 Ajiya Aishatu Mai Yaƙi ta jam'iyyar Model Lumana ta yi tsokaci game da ƙasarta ta Nijar a hirar da ta yi da manema labarai a Accra.
Hajiya Aishatu Mai Yaƙi na jam'iyyar Modem Lumana kuma 'yar majalisar wakilai mazauna ƙetare ko diaspora a Turanci a hirar da ta yi da manema labarai ta nuna cewa shekaru 3 da Abdulrahman Tchiani ya nemi ya yi daidai domin su samu isasshen lokacin kawo gyara da suka yi ikirarin yi.
Ganan da General Abdulrahman Tchiani ya yi tun da hari kowa yana so su san kamar in ya zo don ya zamna ne ko kawai ya zo don ya gyara ƙasa ne. To shi yasa ya yi magana kamar ya gwada mutane kamar gyara ƙasa ne ya zo ba iko yake so ba. Shi soja ne aikin shi ba cikin gari ne ba. Kenan ya san dan me ya dauki wannan milkin nan ba dan ya zamna ne ba dan a kawo kwanci hankali kowa ya gane abun da terrorist da kowa suna yi. Kenan in yace shekara guda in ba samu a kare ba ko a gyara kenan kamar ya ma mutane karya. Kenan shekara 3 muna fata Allah da Annabi nan zuwa shekara 3 kasan mu samu kwanci hankali arziki ya zo komi da komi ya zo. Wannan magana da yayi mu wajen mu mutanen Niger mu ba mu ga sawun shi ba. Abun da muke so mu Nigeria a ce kasan mu ga mu muna zuwa Niger ga mota ne ga jirgi ne kowane lokaci muke muku ga dama sai mu koma gida ba ayi zabi ba ko kwana biyu a koma a bada sarauta yayi asara ba kina abun da yayi ba bai kyauta ba ka dauki mulki akwai problem ka bar mulki kenan baka kyauta ba ina gaskiya sa ya bada shekara uku saboda nan zuwa shekara uku ubangiji Allah ya sa Niger kwanci hankali da komai da komai zo kasa
Haji Aishatu ta yi kira ga kungiyar ECOWAS da ta yi duban walhalun da al'umma ke ciki a sanadiyar kulle iyakoki kuma a ci gaba da tattaunawa domin samun zaman lafiya a kasar Niger.
Kaya da suna bisa boda duka ya lalace. Kina wayan mutanen da za a kai abinci ba wasu mutane ne ba mu ne yaran mu ne uwayen mu ne wanda za a kai abinci. Tashi hankali ko ina ko wani kasa bai kawo arziki ko yaran ka ne in suka yi girma abun da ya kamata ku yi shine ku yi magana amma ba ku kashe juna ba. Saboda shi muna kira ga mutanen ECOWAS. Niger is a free country. Kenan mu ba yara ne ba da za a ce kawai babu communication, babu understanding, babu komi, kawai a tashi a kawo ya ci a kashe mu. Wannan muna ga kaman mu ba mu yarda da shi ba, amma muna hata Allah kuma Niger a samu kwanciyali da Africa da kowane kasa a duniya. Allah ya samu zaman lafiya.
Commissioner harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS Ambassador Dr. Abdul Fattah Musa ya nuna cewa wannan mataki da sojojin mulkin Niger suka dauka na a ba su mulki har zuwa shekaru uku kamar takalar fada ne lamarin da mafi yawancin al'ummar Ghana ke addu'ar kada ya kai ga shiga Niger da karfin soji kamar yadda masanin tsaro Musa Mahmud ya ce
yau kaga mutane ta tafiya suna fita ana fada ganga mutane na gudduwa daga ba kowa ke so wannan ba yau in fada ya faru daga Niger kaga wannan za su wala kaga mata da yara su za su wala maza ba su da problem saboda addu'ar da muke yi ne kar a kai wuri mu samu kwanciyar hankali The leadership of ECOWAS so sit down, sit with the gentes, don't mutani wanda suka yi kuma. Asauna, asaka ta ayi magana, a understand juna, amma fada is not the option.
Domin samun tabbataccen zaman lafiya a kasar Niger a ƙarshen makon nan da ya gabata, shugabancin al'ummar zabarmawan Ghana ƙarƙashin jagorancin sarkin zabarmawan yankin Accra, kuma shugaban majalisar sarakunan zabarmawan Ghana Alhaji Musa Yahaya Yandu sun gudanar da sauka Al-Qur'ani da addu'o'i domin zaman lafiya a kasar Niger da Afirka baki daya. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gobe Laraba, ƴan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa za su fafata a muhawara ta farko a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. ƴan takara tara ake sa ran za su hau dandamalin muhawarar yayin da wanda ya fi su farin jini wato Donald Trump ya janye daga halartar taron. Kaɗan ne daga cikin 'yan takarar ne ke fitowa fili cikakke Trump kamar tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie. Amma 'yan takara irin su gwamnan jihar Florida Ron DeSantis wanda ke biye da Trump a samun karbuwa da tsohuwar gwamnan jihar South Carolina Nikki Haley sun kasance masu takatsantsin a kalamansu da suke yi kan Trump inda suke fatan samun karbuwa tsakanin magoya bayansa. Baya ga dukkan waɗannan 'yan takara akwai tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence wanda har yanzu makin da yake da shi wajen karɓuwa tsakanin 'yan Republican bai taka karaya karya ba. Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yau Talata ya yi nuni da cewa ƙalla mutum 218 aka yi wa kisan gilla yayin da aka jikkata wasu ɗaruruwa ta hanyar azabtarwa tun bayan da Taliban ta karɓi mulkin Afghanistan shekaru biyu da suka gabata. Mafi akasarin mutanen da abin ya shafa kamar yadda rahoton ya nuna. Waɗanda ake zargin na da alaƙa ne da tsohuwar gwamnatin ƙasar mai samun goyon bayan Amurka waɗanda suka haɗa da sojoji jami'an tattara bayanan sirri da 'yan sanda. Rahoton har ila yau ya ce wasu daga cikin mutanen an kashe su ne yayin da suke tsare. Wasu ko an kai su wani wuri ne aka halaka su inda daga baya aka yadda gawarwakinsu ko aka miƙa su ga 'yan uwansu. Rahoton na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wade da matakan da gwamnatin ta Taliban ke ɗauka na hana mata neman ilimi.
Today, the international community must step up its efforts to restore the freedom of girls to go to
school. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a fannin yada ilimi Gordon Brown ke ne ke cewa a yau ya zama dole kasashen duniya su ƙara ɗaukar matakan maido da 'yan mata 'yancinsu na zuwa makaranta, sannan a ba mata damar zuwa jami'a don neman ilimi. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid a wani saƙo da ya wallafa a shafin X ko Twitter a da. Yayi maza ya musanta wannan rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan kasar Birtaniya ta sanar da matakin tuhumar tsohuwar ministan man fetur a Najeriya, Dizani Alison Maduke, kan laifukan da suka danganci cin hanci da rashawa. A wata sanarwa da rundunar ta fitar a wannan talatar ta ce ta gano yadda tsohuwar ministan ta karbi miliyoyin kudin fan a matsayin cin hanci ko toshiyar kwangilolin man fetur. Wakilin murya Amurka a Turai Ramatu Garba Baba ta hada mana rahoto kan batun daga Jamus.
A sanarwar da rundunar 'yan sandan Birtaniya ta fitar, ta dai nuna cewa za a gurfanar da Daizani Alison Maduweke a gaban kotu kan tuhume-tuhume na aikata laifukan cin hanci na miliyoyin kudin fam da ta karba daga hannun 'yan kwangila kafin ta ba su aiki. Daizani da ta bar Najeriya zuwa Birtaniya bayan kawo ƙarshen mulkin shugaba Goodluck Jonathan da ta rike mukamin ministan man fetur, ta jima tana fuskantar jerin tuhume-tuhume daga ma hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. To ko me yasa sai yanzu Birtaniya ta soma ɗaukar matakin shari'a? Tambayar kenan da na yi wa barista Audu Bulama Bukarti, wani lauya da ke aiki a cibiyar Tony Blair da ke Birtaniya.
To wannan bincike ne aka yi na ƙasa da ƙasa. Akwai waɗansu ɓangaren bayanai da a Ingila aka same su, akwai ɓangaren bayanai da tilas daga Najeriya za a nemo su, sannan akwai ɓangaren bayanai waɗanda daga Amurka za a nemo su. Kuma idan ya zama akwai musayan bayanai ko kuma buƙatar musayan bayanai daga ƙasa zuwa ƙasa, wannan yakan iya ɗaukar lokaci saboda sai an bi ƙa'idoji da doka ta kuma yarjejeniyar ƙasa da ƙasan ta tsara.
A dai ranar 2 ga watan Oktoban wannan shekarar ta 2023, za a gurfanar da Daizanin a gaban wata kotun magistrate a Birtaniya. Amma ko me zai iya biyo bayan hukuncin kotun Birtaniya? Har wa yau barista Bukarti ne yayi ƙarin bayani.
A ga'idar doka za a karanto mata laifuffukan ta ne ta ansa na cewa eh tayi ko kuma a'a ba tayi ba ko kuma tayi shiru tayi gumta kyale. Idan ta ansa laifin, to daga nan abin da ya rage wa kotu kawai shine ta daga a kawo mata bayanan da take da ake zarginta akai gabanta a gabatar da su, sannan ita kuma kotu sai ta sa rana a yanke hukunci. Idan kuma ta musa ko kuma ta yi kurum, to anan kotu za ta saka a matsayin ba ta yi laifin ba ne, sai kuma a saka rana ta gaba wadda za a zo a fara shari'ar. To amma kafin ranar zuwa a fara shari'a, to a ranar lauyanta zai iya neman beli.
To zargin da ya cin hanci da ake yi wa Daizani abu ne da ya jima yana jan hankali. Jafar Jafar wani ɗan jaridar Najeriya ne da ke zaune yanzu haka a Birtaniya, kuma yana daga cikin 'yan ƙasar da ke bibiyan wannan al'amarin sau da kafa.
Ga dukkan alamu su ma ƙasar Birtaniya sun yi binciken nasu, sun ga cewa wato ta karbi rashawa ko kuma ta amfana da wasu kuɗaɗe ko kuma wasu alfarmomi da bai kamata a ce mai rike wannan ofishin nata da ta rike ba na ministan mai ya kamata a ce ta fuskanci shari'a.
To dai zane Alison Maduweke ta kasance ministrar da zarge-zarge na cin hanci ka hana ta sakat tun bayan shuɗewar tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan, zarge-zargen da ta sha musantawa. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba, kafin mu je ga rahotonmu na musamman, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gida na da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubangida na da ba ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye
hasashe banda bautar zuciya da ke halakarwa abin nawa na ya zarce da hawan kowa ligar sakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalwa sun fina kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da bi
to madalla a gaida Amina Alan waka. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan yadda gwamnatin jihar Niger Najeriya ta kafa ma'aikata ta musamman mai kula da harkokin makiyaya Mustapha Nasir Batsari Garika.
Masana harkokin tsaro da masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan matakin da gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago ya dauka na samar da ma'aikata ta musamman domin kula da harkokin Fulani da makiyaya a jihar. Wannan dai shine karon farko da aka samu irin wannan ma'aikata da aka yi ma kwamishina Dungurungun da zai jagoranci wannan ma'aikata a nan jihar Niger wadda ke zaman daya daga cikin jihohin arewacin Najeriya mai fama da matsaloli irin na rashin tsaro. Gwamnan jihar Niger dai Alhaji Umar Muhammad Bago ya ce matsalar rashin tsaron ne yasa Alatilas suka samar da wannan ma'aikata da nufin shawo kan lamarin.
Mun kaddamar da sabon ma'aikata na duba lafiyar makiyaya da kuma Fulani saboda a jawo su cikin al'umma. Muna kira da babban murya ƴan kwangu wanda suka baude su shiga daji su yi haƙuri su ajiye makamai su zo don a samu inganci kuma a ci gaba. A yi haƙuri da juna a zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don a samu ci gaba.
Tene dai ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Alhaji Baba Usman Ganjarma shine shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya.
To matsayi kusan wannan abu shine abin da muke ta addu'a muke kokarin ganin ya fara faruwa don tun shigan gwamnatin Buhari na farko muke neman a ƙirƙiro ga ma'aikata na kiwo kuma a samu ƴaƴan Fulani da suke da ilimi su gudanar da irin waɗannan ma'aikatun. Na da wani abu sai dan yanda harkan kiwo ya barbare da kuma harkan Fulani makiyaya ya zama abin da ya zama in ba ka samu wanda yake da kishi yake da damuwa kan al'amarin ba, ba a samun yanda ake so dukkan wani wanda ka sa zai gudanar da abin da bigilla cikin zuciyarsa. Saboda haka abin da ya faru a Niger wato abu ne wanda muke dama muke jiran ya faru ko muna yi wa gwamnatin Niger godiya na musamman. Ina tabbatar maka zai taimaka sosai wajen farfado da tsaro a jihar Niger dan yanzu ka ba wata ma'aikata kenan dama ta zauna ta duba abin da yake damun wannan fannin kuma tana da kuɗi nata wanda aka keɓe mata wanda za ta yi wannan aiki. To kaga kenan su kansu makiyaya na jihar Niger yanzu in ka duba ai hankalin su zai dawo jikinsu kuma za su dawo hayyacinsu. Akwai dama akwai wannan abu da Bature yake kira loss of sense of belonging wato kaman sun kasa gane muhimmancinsu cikin al'umma. To kaga wannan ƙirƙiro da ma'aikata shi kaɗai ai zai sa su kansu makiyaya da suke jihar Niger da suke ganin kamar da an yi watsi da su ba a ganin su kamar 'yan ƙasa yanzu za su dawo hankalinsu su gane cewa su ma fa 'yan gata ne 'yan ƙasa ne. Gwamnati tana kallonsu a matsayinsu na 'yan ƙasa don haka kenan kaga hankali zai dawo jikinsu a zauna kuma a tattauna a samu mafita kan al'amura na tsaro da dukkan sauran al'amura ma da yake damun harkar kiwo a jihar. Don haka muke ganin idan gwamnatin tarayya ta yi wani abu kamar haka za ta dawo da hankulan dukkan masu kiwo su gane cewa su ma fa ana kula da su kamar manoma
kuma
gwamnati ta san da zaman su to kaga wannan zai kawo sauki ta hanyoyi da yawa
na'am cewa akwai masu tunanin kamar ma'aikatan nan Fulani yan boko za su mai da ma'aikatan nan wani wurin hada-hada kamar tuwa-tuwa haka ta yadda su Fulanin na ƙasa waɗanda akai abin dan su ba za su amfana da wannan ma'aikata ba me zaka ce game da masu irin wannan sharhi in ma akwai wannan zargi wani gargadi zaka yi masu shugabannin Fulanin nan da aka ba wannan ma'aikata
to su shugabannin Fulani da aka ba wannan ma'aikata yanzu kaga ai wato an aza su kan sikele dan a gwada su a ga adalcin su da gaskiyan su wajen gudanar da wannan al'amari kuma dukkan wani bahila ce wanda ya samu kansa cikin wannan ma'aikata in har zai amfani da wannan dama dan ya azurta kansa ko ya almundahana kaga kenan shi bai sa abin da yake ciki ba kaga dukkan mataki ko mu a kungiyance wanda zamu dauka mu ga cewa an cire shi ya bar wannan gudun dole sai mun yi kuka mun yi korafi mun tabbatar an cire shi ya bar wannan gudun sai a ba su dama a gani mu kuma kungiyoyi dama aikin mu tsaya mu duba ne inda gidan mulki ya buge shugabanni mu zungure su mu taba su su dawo kan abin da ya dace su yi saboda haka idan mu yana gudun kunno mu suna gudun daga lokacin da muka ga wayansu tsararru za su yi mana fatali da wannan dama da wannan gwamnati ya bayar ba za mu bare ba za mu dauki mataki mu ga cewa lalle sun kauce su mara wannan gurin an kawo masu adalci wanda za su yi gaskiya sun gudanar da wannan al'amari
masana harkokin tsaron dai na ganin matakin yana da matukar muhimmanci amma kuma sai an yi taka tsantsan Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya na ɗaya daga cikin masana harkokin tsaro a Najeriya
duk wani mataki da za a yi da za a inganta tsaro walau a matakin jiha karamar hukuma ko gwamnatin tarayya wani abu ne mai kyau kuma in ma ka tuna ai akwai wa'aikatu limin makiyaya da masulta da dai sauransu to duk waɗannan abubuwa suna da kyau to sai dai wani hanzari ba gudu ba ka tabbatar da haka misali ya zama zikana ayyuka baga haka wani tanaji aka yi da cewar lallai-lallai azimin cewar wannan ma'aikata da aka kirkiro za ta ba ta duk abin da take bukata walau kayan aiki ne da kuma iko ta gudanar da abubuwan da aka yi mata tanaji.
To yanzu kana ga ya kamata sauran gwamnatocin jihohi su yi koyi da jihar Niger dinnan musamman inda ake fama da matsalolin tsaron nan
tunda an matsalolin tsaro dama gaba daya bai kamata a ce su jihohin nan suna yin gaba da su kadai ba kamata har ya kasance sun zauna an la'akari da matsalolin duk da yake matsalar da kila ta kawo matsalar tsaro a jihar Zamfara kila ta sha bambam da jihar Niger ko Kaduna ko Katsina misali amma in kai la'akari da shi dan haka kuma magana kusan guda ɗaya ce saboda haka dole an nuɗe bai ɗaukar jinsa misali kaga so ya kasance Niger ta yi tanadi sun magani sai ya kasance waɗannan fata garin kuma sun koma wani guri to dole ne ya kasance sun haɗa ƙarfi da ƙarfi duk wani matakai da wata zaya ke ɗauka wata zaya ma kamata a yi ta mata ɗauka to sai ga abubuwan sun zo da sauƙi.
Na'am to yanzu me ya kiran ka ga su waɗanda aka ɗora ma alhakin kula da ma'aikatan nan.
Wato ai su ne sosai mai la'akari da nauyi da kuma kyakkyawan da fito da ake musu ya kasance sun gudanar da aikin su tsakani da Allah domin a sami zaman lafiya a ƙasa baki da.
Sabon kwamishinan harkokin makiyayan a jihar Niger dai Alhaji Umar Sanda Rabe ya ce zai yi ƙoƙarin haɗa kan ilahirin al'ummar Fulani a faɗin jihar Niger ta yadda za a samu nasara.
Abinda shi mai girma gona yake so ya gaya ma jama'a a nan shine yana so ya yi gwamnati ne na jama'ar Niger State gaba ɗaya ba ban gwamnatin ɓangaranci ba. To yana so ya tabbatar mana da cewa duk wani ɗan jihar Niger da yake zaune a ƙarƙashin jiharsa na matsayin shi na gona yana so ya shigo cikin wannan gwamnatin ya bada gudunmuwansa sannan kuma mu al'ummar Fulani a shirye muke mu bada gudunmuwanmu a duk yanda ƙasa za ta tabbata ta zauna lafiya za mu bi su ne da inda suke mu tattaro su mu zauna da su mu tattauna al'amuran yau da gobe da su mu gaya musu jiya ba yau ba ne akwai bambancin jiya da yau sannan kuma ya kamata su san haka ƙasan da ake cewa ƙasan bata ishe mu ba to dole su san cewa dole a koma harkar zamani za mu wayar da kawunan su tare insha Allah.
Fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu akan wannan kudiri da ke da matukar tasiri a daidai wannan lokaci da al'amurra na rashin tsaron suka dagule. Mustapha Nasiru Batsari, mu da Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kungiyar kallon kafa ta Manchester City ta kasar Birtaniya ta bada sanarwar yiwa kocin ta Pep Guardiola tiyata a kasar Spain. Sanarwar ta kungiyar kallon kafa ta Birtaniya ta ce Guardiola ya juma yana fama da ciwon bai kuma ya isa a Barcelona kasar Spain, inda shahararren doktor nan Dr. Mireya Ulecha yayi masa aiki a yau tare da samun gagarumin nasara, kuma daga yanzu mataimakinsa ne cewa da Joan Lilo shine zai kula da motsa jikin ƴan wasan Manchester City da ma yi musu jagora a wasannin teburin kakar bana ta kwallon kafa ta Premier League ta Birtaniya. Pep Guardiola sai ci gaba da murmujewa har zuwa hutun bugawa kungiyoyin kasashen su da ƴan wasan kwallon kafa daban-daban na duniya za su ji a nan gaba. Shi ko shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Spain Luis Rubiales tun da muryoyi suka so matashi a kasar Spain dauko daga minister ma'aikata zuwa Pedro Sanchez shugaban gwamnatin ƙasa Espanya sun nemi da ya saranda wannan ku bayan an nuno shi a ranar Lahadi da ta gabata ya taba marinansa da ma sun batar wata ƴar wasar ƙasar ta Spain da ke buga club din Barcelona mai suna Hermoso a lokacin da ƙasar ta Spain ta lashe kofin duniya na ƙwallon ƙafa na mata a Australia bayan tawa Ingila ko Birtaniya ɗaya da ne ba. Luis Rubiales ya dai yi banza da wannan maganar daga farko, amma daga baya ya dawo yana neman gafara biyo bayan sukarsa da ya sha musamman daga ƴan siyasa na ƙasar Spain. Sai dai duk da haka ya ce ba zai yi murabus ba. A wasan cikon gurbi na kakar bana na ƙwallon ƙafa na ƙasar Birtaniya ko kuma Ingila, Arsenal tawa Crystal Palace ɗaya da nema ajiye Litinin. Martin Odegaard ya ci ma Arsenal ɗaya ƙwallon a raga a mintuna na 54 a bugun penalty. Wannan dai shine karo na biyu da kungiyar ta Arsenal ke nasara tun su makakar bana ta kwallon kafa ta kasar Birtaniya. Shi ko dan kasar Ingila Thomas Gullard da ke wa club din Jumbo Visma na kasar Holland tsirin keke ya ji ciwo a lokacin atasayi inda wata mota ce ta wurgage shi, abinda ya sai ji rauni ga gwiwa. A yau talata kungiyar sa ta Jumbo Visma ta haddo wata sanarwa da ke cewa Thomas Gullard dan kasar Birtaniya dan shekaru 21 a duniya na ci gaba da murmushewa. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta dakatar da Jamhuriyar Nijar daga dukkan ma'aikatanta da ayyukanta har sai an mayar da kasar bisa turba da ke tafiya kan tsarin demokradiyya. Kungiyar mai membobi 55 ta dauki wannan mataki ne bayan da sojoji suka hambar da shugaban kasar ta Nijar tare da dafe dukkanin madafin iko. Tun a lokacin da sojojin suke tsare da shugaba Muhammadu Bazoum da mai ɗakinsa da ɗansa Aimai babban birnin kasar. Ita takarar shugaban kasa 11 ne za su fafata gobe Laraba a zaben gama gari da za a yi a kasar Zimbabwe. Shugaba mai ci Emmerson Mnangagwa mai shekaru 80 da babban abokin hamayyarsa Nelson Chamisa mai shekaru 45 ne ƴan takarar da suka yi fice ko suka fufuce a wannan zabe a kasar ta Zimbabwe da ke kudancin Afirka. Wannan zabe zai zamanto karo na biyu da Chamisa na jam'iyyar CCC mai neman canji ke takara a kokarin da yake yi na katse mulkin shekaru 43 da jam'iyyar Zani PF ta kwashe tana yi a kasar ta Zimbabwe. A tsinci garowakin wasu bakin haure 18 a wutar dajin da ke ci a kasar Girka kusa da iyaka da Turkiya, yayin da ma'aikatan kashe gobara ke ta faɗi tashin ganin sun shawo kan wutar. Hukumar kashe gobara ta Girka ta ce ana kirkita tsammanin mutanen bakin haure ne da ke kokarin tsallaka iyaka saboda babu wani mazaunin yankin da ya gabatar da korafin cewa bai ga dan uwansa ba. Daidai yankin da aka tsinci garowakin wuri ne da bakin haure kan bi don kaiwa ga nahiyar Turai. Wani adadi na mutum 18 da aka gano ya sa jimillar mutanen da wutar dajin ta Girka ta halaka ya kai 20. A gobe Laraba, ƴan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban kasa za su fafata a muhawara ta farko a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. Ƴan takara tara ne ake sa ran za su hau dandamalin muhawarar, yayin da wanda ya fi su farin jini wato Trump ya janye daga halartar taron. kadan ne daga cikin yan takarar ne yake fitowa su cicciki lamirin Trump kamar tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie.
Masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu ne yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bob ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku sallama, ku kwana lafiya.